بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما سجر ما سدرجة muna muku barka da wannan lokaci, yini na biyu na watan Shawwal. Muna muku barka da wannan lokaci, muna roƙon Allah madaukakin sarki ya mana albarka baki daya a dubin da muka zo. Ya Allah madaukakin sarki ya azurta mu da shi. Allah ya ba kowa lada. Za mu fara da gabatar da bakin wannan rana, farawa da shugaban zama na yau shine Malam Murtala Lawal. Akramakallahu, barka da zuwa. Malam Murtala Lawal kwararre ne a fannin aikin akanta, kuma tsohon malamin jami'a a nan Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria, a yanzu ma'aikacin kamfanin Haqani da kuma sarrafa man fetur ta kasa. Ga su malam, barka da zuwa. Na biyu shine wanda zai gabatar da muhadara, shine Sheikh Alan Shaibu Salih, jagora kuma shugaban Mu'assasatul Islah da ke Tudun Wada, Zaria. Allah ga su malam, barka da zuwa. Na uku wanda zai yi ta'aliki akan maudu'in da za a tattauna shine Dr. Kabir Ahmad, malami ne a tsangayar engineering da ke Jami'ar Ahmadu Bello University, Zaria. Akramakallahu, barka da zuwa. Allah madaukakin sarki ya musu jagora, ya ba su ikon isar da sakon da ake bukata su isar ba tare da jan lokaci ba. Don wannan taron ya gudana yadda aka tsara shi, zan mika abun magana zuwa ga shugaban zama don ya shugabanci wannan zaman. Allah madaukakin sarki ya muku jagora. Akramakallahu, bismillah.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم ألحمنا الصواب وجنبنا الأخطاء. يا أمة سأل بركة. السلام عليكم ورحمة الله. سو ما لن يأتي قرري أما دي حين زدالي ديني أما أقول وجدتن دي منا بألوكة سيما تأين دلا مفارد إن شاء الله. كما يند أكسابة وأن مركزنا مركز الوعي الإسلام يا صاحب رشي كرا yana gudanar da lectures ko mahadarori masu muhimmanci don fadakarwa da jawo kan al'umma da kuma nuna shesu zuwa ga abin da zai musu amfani duniyar su da lahirar su. To wannan shekarar ma ba su wannan markaz bai kasa a gwiwa ba, ya sake gayyato malamai don su tattauna wannan mas'ala ta talauci da take ragargaza al'ummar mu, wanda wannan al'amari ne wanda yake a bayyane. Akwai Sheikh Yusuf Al-Qartawi a cikin lissafin sa Al-Mushkilat Al-Faqr wa kayfa alajaha al-Islam yake bayani kan cewa talauci yana da matsaloli, yana da fitintunu kusan guda hudu da yake haifarwa a cikin al'umma. Na farko yace al-faqr khatrun 'ala al-aqida, shi kanshi talauci din hadari ne akan aqidar dan adam. Da dama mukan ga mutanen da su dalilin ba su dan wani abu na duniya saboda zafin talaucin da suke fama da shi, kaga an canza musu aqida, musamman in shi'a sun fi amfani da irin wannan abun. Sai a shiga kauye ko mutane suna cikin kunci, sai aka musu wasu ɗan kayayyakin abinci, sai ga sun fara bin aqidar shi'a. Hatta kiristanci ma an sha mai da mutane kiristoci saboda dan wani abun duniya saboda talaucin da suke fama da shi. To kaga talauci abu ne mai hadari kwarai gaske. Akwai kuma yace al-faqr khatrun 'ala al-akhlaq wa as-suluk, akwai abubuwan da zaka ga mutum ordinarily a ɗabi'ar sa ba zai iya ba, amma talauci sai ingiza shi ji abinda ma a ɗabi'ar sa da ana tunanin kamar ba zai iya yin wannan abun ba. Sai ga saboda talauci ya sa mutum a ofis yana karban cin hanci, wanda da yana da hali wani yana kyamar abu, amma kuma mai gidan haya na bin shi, ga yaron sa bai da lafiya, bai baro abin da za a ci ba, bai kuma bar abin da in ya kuma mai za a ci a gidan ba. To idan ya ga dan wani abu sai ga sai ya kwana da shi, in ba Allah ya sa tsoron Allah ya shiga zuciyar sa yanda ya kamata ba. Sannan ya magana cewa al-faqr khatrun 'ala al-fikr al-insani, wato idan kana talauci ya tasa mutum gaba, malam tunani ne kewa ba za ta iya yi ba. baza kama iya tunanin me zai taimaka ma rayuwar ku ko ka ci gaba ba. Akwai wata rana imamu Shaibani yana karatu a majalisin sa, sai wata yarinya ta fito daga cikin gida tace mallam gari ya kare, yace ka qatilakillah kin sana manta masala 40 ta hukunce hukunce. So da kai an fito an ce mai gari ya kare, yace masala 40 na manta dalilin fada min gari ya kare nan. So da talauci kaga al'amari ne mai hadarin gaske. To idan ya kasance kullun ka tashi rayuwarka tunani kake me zaka ci, ba ma zaka fara kai kokolwa ka cewa me zai amfani rayuwata ba, me zan yi ma lahirata, kullun zaka koma kana hannu baka hannu kwarya ne kawai. Sannan na hudu kuma yace al-faqdu khatrun 'ala al-mujtami' wa istiqraruhu. Talauci yana da hadari akan al'umma da kuma samun zaman lafiya da wanzuwa ita kanta wannan al'umma. Matsalar umma tana fama da talauci, to zaka ga laifuffuka za su yawaita a cikin wannan al'umma. Hatta matsalar da ake fama da ita yanzu kidnapping da banditry duk tana da reshen ta wanda talauci ya haifar da shi. To so zaka dinda talauci ya kanta a cikin al'umma, al'umman nan ba za ta motsa gaba ba. To wannan matsala kuma abinda aka abin wani takeici kuma da aka samu shine yanzu Najeriya ita ce headquarter talauci na duniya. Da kasar India ce take jagoran wannan, amma duk da sun linka musu bakwai, amma sun samu sun improving kan harkokinsu, ya sun fita daga wannan shugabancin na talaucin, sai suka ba Najeriya ta headquarter talauci. To yanzu abinda ake maganan cewa shine mutanen da aka yi lissafi na National Board of Statistics Abuja, da ya lissafin mutanen da suke rayuwa a kan ƙasa da dala ɗaya kullum, shine kamar kace naira 360 a kullum a rayuwarsu. To mutum miliyan 83 suke rayuwa da ƙasa da naira 360 kullum, wanda kuma shine kusan 40% ɗin population ɗin Najeriya. Idan ka ɗauki standard na America da suke amfani da $5.5 kamar naira 2,000 a kullum, to 93% ɗin population ɗin Najeriya duka suna cikin talauci ne, kuma kashi 70 na wannan talaucin yana arewacin Najeriya ne. Sakkwata suke jagorantar wannan talaucin. To idan ka ɗauki North East kawai, suna talaucinsu ya kai kashi 77.7 duka talakawa ne a North East. A North West in ka zo kuma kashi 76.3 duka talakawa ne. Ma'ana a duk mutum 100 inda za ka ware mutum 100, to mutum 70 da kusan 78 duka suna cikin fama da matsanancin talauci, wanda suke ƙasar samun naira 360 a kullum. Idan ka zo ne tsankarar shi ne ke ɗan dama-dama, shi wannan kashi 67 ne. A duk mutum 100 kusan mutum 67 in ka gansu a titi suna tafiya, to suna fama da talauci mai tsanani na ƙasar samun naira 360 a kullum. So kuma sannan idan muka kalli a hikima ta Allah cikin Alƙur'ani, sai ke maganar cewa wal ardu madadnaha wa alqayna fiha rawasiya wa anbatna fiha min kulli shay'in mawzun. To sai Allah subhanahu wataala yake maganar cewa ƙasa Allah ya shimfiɗa ta dan adam ya samu saukin rayuwa a cikin ta. Yace kuma waja'alna lakum fiha ma'ayish wa manastum lahu biraziqin. To duk matsala da abinda dan adam yake bukata dan rayuwarsa ta inganta, Allah ya ce ya samu masa da shi a duniyar nan. Sannan kuma yace wa in min shay'in illa indana khaza'inuhu wa in min shay'in illa indana khaza'inuhu wa ma nunzilu illa bi qadarin ma'lum. Allah ya ce kowane kowane taska, kowane arziki taskokinsa na hannun Allah ne, kuma Allah yana saukar da shi gwargwadon hikimarsa da iliminsa da kuma adalcinsa. To ya aka samu suna fama da bakin talauci wasu kuma babu shi, menene ya haifar da irin wannan matsalar, ya kuma za mu rage wannan radadin na talauci da ke fama cikin al'ummarmu? To shine abin da Allah ya aka kawo malamai, ga malamai na bangaren addini, ga na bangaren engineering, da insha Allah duka za su yi mana bayani. So haka mu maida hankali kan wannan. Wannan muhazara za ta bude kofa ne na kila wasu muhadiri za su zo nan gaba, saboda ba za a yi maganin talauci a wannan zaman ba shi kadai, amma dole akwai shawarwari da hikimomi da za a bamu insha Allah, wanda muna sa ran Allah ya dasu amfane mu. To Allah ya jatar da malamanmu, Allah kuma ya ba su ikon dacewa da abinda Allah ya yarda da shi. Kuma mu da ɗaliban malam ne, aiki ne ma malam yawa, shi sa muka dan tsaya nan mu dan rike mai wannan bangaren, amma mu ba mu ne malaman ba. Dama ironically kuma wani abu da ya taɓa faruwa, na tuno da aka kira ni aka ce yanzu yi ciyarin zama, sai na tuno shekara 20 ina haya Islam, mun je teaching practice, malam ne supervisor na, yanzu ma sai ce in sake zuwa yuni zai ƙara supervising ɗina kuma. Malam ne su, amma da wancan karin na samu iya wannan kuma, to Allahumma alhimna sawaba, Allah ya samu dace. To assalamu alaikum wa rahmatullah. So wanda zai gabatar da wannan lecture shi ne a Sheikh Malam Shaibu Salihu Zaria, wanda kuma haifafen tudun wada Zaria ne, aihe shekara ta 1975 ya fara karatu hannun malamin sa malam Salihu Alaramu Allah ya gafarta masa Allah ya kai haske kabarin sa Allah ya tsayyaba abin da ya bari suna su mutane su gogwarmaya kan addini tun can da jimawa ya kuma yi primary school a Nurul Huda primary school cikin Wada Zaria ya yi secondary school a Alhuda College Zaria sannan kuma ya yi NCE a NIT Kaduna National Teachers Institute Kaduna sannan ya yi degree a fannin Sharia Islamic University ta Madina ya kuma yi masters a fannin Tarbiya Islamic University din a Madina sannan ya yi karatu tukan zaure wajen malamai da dama cikin su akwai malam Umar Naibi da kuma malam Ismail Layun Mura karatuttuka kuma na majalisi ya halisu karatuttuka irin Sheikh Malam Nasir Sheikh Malam Awwal Albani Sheikh Ahmad Kauru Sheikh Musa Sahabi sannan kuma duk da malam da ya karatu nan da malam da ya je shawo kuma ƙwararren cele ne ƙwararren cele ne to ya san mutuncin sana'a malam yawa yana da iyali yana da mata biyu da kuma yara 17 masu rai kuma babu abin da yake ba malam sha'awa kaman karatu da karantarwa Malam yayi rubuce-rubuce masu dama wanda daga cikin su akwai hadisi 40 akan falalar sahabbai akwai hadisi 40 kan falalar goma da aka bushara da aljanna akwai hadisi 40 kan falalar matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai siffar aikin haji karbabbe wanda 2014 da naje Saudiya su ne muka haɗu da su sune jagororin alhazan su suka riga guiding din mu zuwa abin da ya kamata mu yi a san to kuma har malam ya rubuta littafi kuma akan haka din insha Allah akwai kuma tafsirin ayar lasal bir da Hausa wato ayar lasal bir an tuwallu wujuhakum qibla al mashriq wal maghrib walakin al bir man amana billahi wal yawmil akhir aya ce wanda ta dukunkuna gabaki daya abinda musulunci ya kunsa sannan kuma yana aiki da Wisal TV sannan kuma malam director ne al islah foundation so director ne na al islah foundation wanda kuma director na markazul wa'i ya ga yato shi dan a samu mafita ga matsalar al'umma kun ga abin ya dace kenan duk tafiyar daya ce Al Islah Foundation for Social Development cikin Wada Zaria to wannan shine tarihin malam a taikace so haka muna fatan Allah ya malam jagoranci kuma ya bashi ikon soke wannan nauyi da aka daura masa assalamu alaikum warahmatullahi alaga fa malam bismillah